Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Wa saurare assalamu alaikum barkanku da asuba da fatan an waye gari lafiya. Murtala Faruk san yana ne tare da Sarfilu Hashin Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Litinin 5 ga watan Yuli shekara ta 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Sarfilu da kanun labarai.
To Murtala, jiya Lahadi ministan tsaron kasar China ya kare matakin jirgin ruwan yakin China da ya sha gaban jiragen ruwan yaki na Amurka da Canada a mashigin tekun Taiwan. Yan sandan kasar Rasha sun kawo masu zanga-zanga 109 da suka fito kan tituna don bincika shekaru 47 da haihuwar fitaccen dan adawar kasar Alexei Navalny. Haka kuma za a ji cewa an ci gaba da gobza fada a yankuna da dama na birnin Khartoum a Sudan jiya Lahadi.
To a cikin shirin za ku ji cewa wani dan Najeriya ya kafa sabon tarihi a nan Amurka bayan lashe zaben magajin gari a gundumar Colorado Springs a jihar Colorado.
Bai tsaya a ƙarƙashin jam'iyyar Democrat ba, ya tsaya ne a matsayin mai cin gashin kanshi, wato independent kenan. Saboda haka wannan ya bashi dama ya samu kuri'u daga kowane ɓangare, daga ɓangaren 'yan Democrat da kuma ɓangaren 'yan Republican.
A Najeriya kuma ana ci gaba da zaman ɗarɗar a wasu ƙauyukan ƙaramar hukumar mulkin Tangaza a jihar Sokoto bayan harin da 'yan bindiga suka kai da suka kashe mutane sama da 30.
Sun zo wurin mashin 20 sun kashe mutane da dama. Wannan kada nan garuruwan mutane su aka cikin garuruwan za ta kama wurin kama mutum 30. An kone gida, wurin gida shidda haka, sun kone mota guda biyu.
Wasu kungiyoyin manoma a Najeriya sun nuna goyon baya ga matakin gwamnatin kasar na janye tallafin man fetur. To amma suna fatan saka aikin gona a cikin hanyoyin da za a saka kudaden tallafin da aka cire. Haka kuma muna dauke da shirin ciki da gaskiya wanda Sarfilu Hashin Gumel ya shirya kuma zai gabatar, amma kafin nan bari mu fara da labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Ga labaran duniya. Jiya Lahadi ministan tsaron kasar China ya kare matakin jirgin ruwan yakin China da ya sha gaban jiragen ruwan yaki na Amurka da Canada yayin da suke tafiya ta mashigin tekun Taiwan. Yana mai cewa ratsawar jiragen ruwan kasashen yammacin Turai kan 'yancin zirga-zirgar jiragen ruwa wata tsokana ce ga kasar China. Amurka da Canada sun gudanar da wani atisayen haɗin gwiwa suka bi ta mashigin Taiwan a ranar Asabar, yayin da wani jirgin ruwan yaƙi na kasar China ya ji dab da jirgin Amurka kimanin mita 140 cikin yanayi da bai dace ba, a cewar rundunar sojin Amurka ta yankin Pacific. Babban hafsan tsaron kasar China, General Li Shangfu, ya shaida wasu manyan jami'an tsaro na duniya a taron tattaunawa na Shangri-La da aka yi a Singapore cewa Beijing ba ta da wata matsala idan ratsawa ce ta yau da kullum ta cikin ruwan da ya raba Taiwan da babban yankin kasar China, amma ya ce dole ne su kare duk wani yunkurin amfani da 'yancin zirga-zirga wajen aiwatar da wani abu na daban. 'Yan sandan kasar Rasha sun kawo masu zanga-zanga 109 da suka fito kan tituna jiya Lahadi don bikin cika shekaru 47 da haihuwar fitaccen dan adawar kasar Alexei Navalny, kamar yadda wata kungiyar kare haƙƙin bil'adama da kafofin yaɗa labarai mai zaman kanta ta OVD Info ta bayyana. Navalny dai yana ɗaure sama da shekaru 11 a haɗe sakamakon zamba da kuma raina kotu bisa zargin da ake masa na yaudara da ya ce an yi masa maguɗi. Saudi Arabiya na shirin rage yawan man da take haƙowa a shekarar 2024 a zaman wani ɓangare na yarjejeniyar OPEC da rage haƙowar da ƙungiyar ke fuskanta akan farashin mai da kuma ƙarancin wadatarsa, a cewar rahoton Reuters. Ƙasashen yammacin duniya dina zargin ƙungiyar OPEC da yin maguɗi a farashin man fetur da kuma durƙusa da tattalin arzikin duniya ta hanyar tsadar makamashi da kuma haɗa kai da Rasha, duk da takunkumin da kasashen yamma suka kakaba wa Moscow.
Tunan ba da jimawa ba, Sarfilu zai sake dawowa da karashin labaran duniya, amma kafin nan bari mu leƙa ɓangaren rahotanni. A gobe Talata ne birnin Colorado Springs na jihar Colorado a nan Amurka zai sake kafa wani sabon tarihi a siyasar kasar, yayin da za a rantsar da zababbin magajin garin birnin na farko baƙar fata Yemi Mobolade dan asalin Najeriya ne da ya zo nan Amurka karatu shekaru 27 da suka gabata, ya kuma zama zababben magajin garin birnin Colorado Springs na farko wanda ba dan jam'iyyar Republican ba a cikin shekaru 45. Na tattauna da Haruna Shehu Marban Jos wanda yanzu haka yake birnin na Colorado Springs, wanda ya fara bayyana ko wane ne Yemi.
Shi Yemi Mobolade dan Najeriya ne da ya zo Amurka karatu, ya biyo sahun yayansa wanda shi ma ya zo Amurka karatu. So bayan ya gama karatun shi ya yi harkoki na kasuwanci, daga baya kuma ya bar inda ya karatu a Indiana ya dawo birnin Colorado Springs a shekaru 10 da suka wuce kenan. To a cikin wannan shekaru 10 da suka wuce ne ya shiga yin abubuwa da yawa, ya bude gidan abinci har guda biyu, ya samu aiki da ita wato karamar hukuma kenan a matsayin kamar jami'in tuntuba da ke ba da shawara akan yadda za a bunkasa harkokin kasuwanci. To daga nan ne ya ga cewa lokaci yayi da zai tsaya takara, saboda shekaru uku ko hudu da suka gabata shine ya zama dan kasa, shine ya ga cewa ya kamata shi ma ya tsaya takara. Kuma ya tsaya takara kuma aka yi zagaye na farko, aka kakkabar da wasu, ya kasance da shi da wani dan jam'iyyar Republican suka je zagaye na karshe, kuma aka yi zagaye na karshe ya samu nasara da kuri'a wato kashi 57 da wani abu na kuri'un da aka kada.
To Malam Haruna, wannan abu zai bada mamaki musamman ga masu sauraron mu, kasancewar mutumin nan bakar fata ne a wata jiha wadda ana ganin tana da yawan fararin fata, kuma ana ganin yan jam'iyyar Republican ne suke da karfi, wanda mun san da cewa ana ganin kamar sun fi karkata ga abin da ya shafi fararin fata. Shin ya aka yi wannan mutumin Yemi ya sami nasara?
So kamar yadda ka faɗa, jihar Colorado tana da wato birane manya-manya. Wasu daga cikin biranen akwai 'yan jam'iyyar Democrat da suke jagoranci, tunda gwamnan jihar ma ɗan Democrat ne. To amma wannan birni na Colorado Springs, sun kusan shekaru 40 ko fiye, 45 ko fiye da suka fara zaɓen magajin gari, 'yan Republican ne, saboda Turawa ne sosai fararen fata, kuma jam'iyyar Republican ce kawai suke yi. Saboda haka cikin shekaru 45 ɗin ba su taɓa zaɓen wani magajin gari ba sai ɗan Republican. Saboda haka kamar yadda ka faɗa, wannan shine karo na farko da aka samu wani bakar fata kuma ba ɗan jam'iyyar Republican ba da ya tsaya takara kuma ya yi nasara. Kamar yadda ka faɗa, abubuwa da suka sa ya yi nasara suna da ɗan dama, amma daga ciki bai tsaya a ƙarƙashin jam'iyyar Democrat ba, ya tsaya ne a matsayin mai cin gashin kanshi, wato independent kenan. Saboda haka wannan ya bashi dama ya samu kuri'u daga kowane bangare, daga bangaren 'yan Democrat da kuma bangaren 'yan Republican. Kamar yadda na maka bayani ɗazu, ya yi aiki a matsayin jami'in tuntuɓa mai ba da shawara a kan harkokin kasuwanci a ƙaramar hukuma. To wannan aikin da ya yi ya bashi dama na Turawa fararen fata a nan sun yi mu'amala da shi kai tsaye, sun fahimci cewa wannan yana da abin da zai iya ba da gudunmuwa wajen ciyar da wannan birni na Colorado Springs gaba. To yana ɗaya daga cikin dalilan da suka sa ya samu kuri'un farare 'yan Republican da kuma farare 'yan Democrat a wannan zaɓe da aka yi.
Haruna Shehu Marabar Jos kenan, wanda yanzu haka yake a birnin Colorado Springs a tattaunawar da muka yi da shi. Kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Gasar Fili ya dawo da ƙarshen labaran duniya.
An ci gaba da gwaza fada a yankuna da dama na birnin Khartoum jiya Lahadi, kamar yadda mazauna babban birnin kasar Sudan suka sanar. Kwana guda da karewar jeji ne tsagaita wuta da aka cimma tsakanin bangarorin soji da Saudiya da Amurka suka kulla. Ta ranar 22 ga watan Mayu ne dai aka fara tsagaita wutar da ya kare a yammacin ranar Asabar. Ya dan kwantar da fadan kuma ya bada dama isar da jin kai. Amma kamar yadda aka yi taketi da jeji ne da aka yi a baya, tattaunawa tsawaita wa'adin wato ta ruguje ta ranar Juma'a. Rashin wutar lantarki ta fara ta ranar 15 ga watan Afrilu a Sudan ta haifar da wani babbar rikicin cin kai, inda sama da mutum miliyan 1.2 suka rasa matsugunansu a cikin kasar, tare da haddasa wasu sama da 400,000 yin gudun hijira zuwa wasu kasashe makwabta. Daga ƙarshe, ƙungiyar Taliban ta Pakistan ta ɗauki alhakin harin da aka kai a arewa maso yammacin ƙasar Pakistan, wanda ya sanadin mutuwar sojoji biyu da mayakan biyu. Sanarwar wanda rundunar ta fitar ta ce a yammacin ranar Asabar ne mayakan suka bude wuta kan wani shingen binciken jami'an tsaro a gundumar Banmu da ke lardin Kaiba, lamarin da ya kai ga yin lugudan wuta da sojojin Pakistan. Ana ci gaba da gudanar da bincike domin gano maharan da suka kai harin. Kakakin kungiyar Taliban Muhammad Khorasani ya ce a cikin wata sanarwa a shafinsa na yanar gizo. Kungiyar ta kai harin da haɗin gwiwar wani bangare na kungiyar Taliban ta Pakistan, kungiyar Hafiz Gulbahada. Kungiyar Taliban ta Pakistan kungiya ce ta daban, amma suna kawanci da Afghanistan Taliban, waɗanda suka karɓe Afghanistan a watan Agustan shekarar 2021.
Zuwa gaida Sarfilu Hashim Gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Yanzu kuma bari mu nufi Najeriya, inda rahotanni ke bayyana cewa ana ci gaba da zaman ɗarɗar a wasu ƙauyukan ƙaramar hukumar mulkin Tangaza a jihar Sokoto, bayan wani hari da 'yan bindiga suka kai a ranar Asabar, inda suka kashe mutane sama da 30. Rundunar 'yan sandan jihar dai ta tabbatar da kai harin a ƙauyukan Raka da Billingawa da Rakar Dutse da Jaba da Dabagi da kuma Tsallewa, inda suka buɗe wuta ba ƙaƙƙautawa. Wakilin mu Muhammad Nasir na ɗauke da ƙarin bayani.
Rundunar 'yan sandan Najeriya ta bakin makaddashin kakakinta a Sokoto ASP Ahmad Rufa'i ta ce yanzu haka zaratan 'yan sanda tare da jami'an soji na can cikin dazukan yankin domin daidaita al'amura.
Sun zo wurin mashin 20 suka zo wurin can garin su wancan garin na Raka da Bilingawa, da ni ya suka kama waɗancan 'yan garin azumar ɗin abin ga alamawa zancewa. To yayin haka suka gudu sai soshe garin suka samu kun kashe mutane da dama. Wannan kaɗa nan ba garuruwan mutane su aka cikin garuruwan za ka sama wurin kama mutum 30. A wurin kuma kamar za ka ga an sa an ƙone gida, wurin gida 6 haka, da sun ƙone mota guda 2, sannan kuma akwai babur ɗin da aka samu a nan wurin Asin ɗin na wanda bandit ne suka gudu sun kaba shi.
To ya zuwa yanzu wani irin yanayi ake ciki na garin garuruwan?
Garuruwan kamar yadda muka magana da kai CDP on garin ta riga mutane sojoji suna cikin dajin suna ta kokarin su ga da za su kawo kan sha'ani abu a wanda shi garin azam ɗin tun da kan mawa ba kowa garin ba mutane a garin yanzu.
Na'am, me yasa to ba mutane a garin ne?
Sun gudu sun bar garin.
Al'ummomin da ke zaune a ƙauyukan da ke yankin tunai da suka kasance suna zaman zulumi saboda yankin ya zama wata tarar barayi saboda kasancewarsa ya yi iyaka da ƙananan hukumomin Gwadabawa da Ilela. Na zanta da wani mutumin garin wanda ya shaida min yanayin da jama'ar yankin suka tsince kansu a ciki.
Wannan yankin ne ina ga ma kusan akwai mazaɓa su kusan wanda ba ko hannun gwamnati suka jawo an ta'adda su ke kirawarin. Amma duka ita wannan mazaɓa ta tsali wanda muka yi da wanda an neba mu gaba ɗaya babu garin da ba su biya fansa ba. Su kuma sun yi ta yin maganar cewa dole sai an biya fansa. Su kuma mutanenmu ba su yarda a kan ba zai yi su biya kuɗin fansa ba. Kuma mutane suna iya ƙoƙarin su ganin cewa sun kare kansu. Amma kuma abin yadda suka zo ɗin bayan da za a yi a kare su. Don ina ga almost like 3 months ago ko 4 ina ga sun je sun kora dabbobi garin suka kashe mana mutane. Sun kora mana dabbobi. At least babba da karama ta kai 2000. So kuma finally sai gashi sun saki dawowa da rana sun zo sun kashe mutane sun kona motoci sun kona shaguna sun sata kayan shaguna.
Tuni dai da ake jana'izar mutanen da barayin suka hallaka yayin da wasu ke kwance asibiti suna jinyar raunukan da suka samu. Matsalar rashin tsaro dai a iya cewa ta gagari jin magani a wasu yankunan Najeriya musamman yankunan Arewa. Duk da kokarin da gwamnatocin da suka gabata suka ce sun yi wajen shawo kan matsalar. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
Zuwa gaida Muhammad Nasir. A Abuja babban birnin Najeriya kuma wasu kungiyoyin manoma ne suka gudanar da taron manema labarai inda suka nuna goyon baya ga matakin gwamnatin kasar na janye tallafin man fetur. To sai dai kuma sun bayyana fatan saka aikin gona a cikin hanyoyin da za a saka kudaden tallafin da aka cire. Daga Abuja ga rahoton Madina Dauda.
Tallafin man fetur ya kasance wani abin alhaki ga kasafin kuɗin Najeriya. Har ƙwararru suka ce tallafin yana gurɓata kasuwanni da hana saka hannun jari. Wasu kuma sun yi ikirarin cewa akwai tallafi inda gwamnati ta kasa aiwatar da shirye-shirye don shigar da farashi mara kima. Ƙungiyar matasa manoma ta Najeriya a ta bakin shugabansu Dr. Abubakar Bamai Musa ya ce ƙungiyar tana goyon bayan cire tallafi da gwamnati ta yi.
Wannan tallafin mai da gwamnati ta cire yana daidai akan gaba. Lura da da makudan kudin da gwamnati ke kashewa a kowane rana sai muke tunani shin wannan kudi inda za a mika shi a sanya shi abin da zai tallafa wa mutane harkan noma musamman matasa da mata ba karamin ci gaba zai kawo kasar nan ba
shi kuwa shugaban kungiyar manoman dabbobi Ilyasu Bulama ya koka cewa a gwamnatin da ta shude an ware su wajen samun tallafin noma
ya kamata mu cire ban wannan abu ba a yi shi ya zama suna ba ba a yi shi wasu waɗanda ba manoman bane su zo su amfana da abin alal misali ni harkar da ya shafi dabbobi da kiwo layin mu ne amma tunda ake a gwamnatin Najeriya babu wani lokaci da aka ware kuɗi don a tallafa masu sana'ar kiwo da masu sana'ar fatauci da masu abubuwan da ya shafi dabba a Najeriya an sha bada kuɗaɗe ga manoma su yi noman shinkafa noman masara noman dawa amma mu din makiyaya bamu ci dacen wannan ba
ita ma shugabar kungiyar mata manoma ta Najeriya Amina Kabir Mala ta yi tsokaci cewa mata ne ke kan gaba a harkar noma a kasar
kiwon kaji kiwon kifi noman abinci hatta irin kananan lambu a gida bamu bar shi ba duk mun sa hankalin mu akai muna yi kuma muna kokari muna haɓaka harkar noma ta wuraren nan gabaki daya amma sai ga kuma muna so mu jawo hankalin gwamnati wannan agricultural development bank da suka kawo na tallafi su sa mana mata din a ciki kuma su samu tallafi akan bisa ga wannan yunkuri da suka yi kuma muna musu godiya
amma ga tsohon shugaban kungiyar ma'aikatan man fetur ta kasa comrade Isa Tijjani ya ce ba za su yarda da wannan cire tallafi da aka yi ba
wannan ba abin da zamu yarda bane ba zai yiwu ba idan magana ce ta subsidy ai mun san abun ilimin abun muna da shi amma babu yanda za a yi kawai a ce su subsidy a wajen su kawai karin kudin mai wannan ba za ta yiwu ba
kungiyoyin kwadago irin su NLC da TUC suna ta ganawa da bangaren gwamnati kan batun cire tallafin inda suka ce za su fito da mataki gobe talata kan shiga yajin aikin gama gari a ranar Laraba ko akasin haka Madina Dauda muryar Amurka daga Abuja Najeriya
A gaida Madina Dauda kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 yanzu kuma ga shirinmu na gaba wato ciki da gaskiya
Assalamu alaikum Masu raro barkanmu da dawowa shirin ciki da gaskiya da har kullum kan bukadin waɗanda aka zalunta yaƙi da cin hanci gano gadan marayu haƙoƙin ma'aikata da bankaɗo zamba cikin aminci da dai sauransu a yau za mu duba batun rikici kan mallakar gona da aka shafa fiye da shekaru 20 ana shari'a a wani yanki na jihar Borno ku biyo mu cikin shirin sunana Sarfil Hashim Gumar Shirin ya shiga ƙauyen Fandunkude da ke yankin Tal a ƙaramar hukumar Billir a jihar Gombe. Inda ta kaddama kan wata babbar gona ta sa shigar da ƙara kama daga ofishin 'yan sanda, kotun majalisar da babbar kotun jihar. Kotun ɗaukar ƙara har yanzu da aka ɗaukar ƙara zuwa kotun koli. Shari'a ta fi shekaru 20 ana yi. Bangarorin biyu da ke taƙaddama da juna kan gonar sun tsaya kai da fata cewa kowa na da gaskiya kuma suna da shaidun mallakar gonar. Samuel Hammad Tugga na ɗaya daga ɓangaren da ke cewa gonar ta ce tun kakanni kuma waɗanda suke shari'a da su sun hana su sakat har ma sun ɗau makamai da zuma zubar da jininsu matakar saka shiga gonar.
To ni suna na Samuel Hammad Tugga ni kuma ɗa ne ga wanda yake da tare da gonar nan mai suna Hammad Tugga shi ma ga daya daga kakanninsa da babansa. To
na farko Samuel yi mana bayanin a ina gonan nan take kuma me ya faru
gona tana Gombe ne a Gombe a Billir local government din ma a yankin Tal din kuma yana kauyen Tal ne mai suna Fandunkude sunan kauyen
ya girman wannan gonar ta ku take ne
ta kai hekta 20 zuwa 25 girman gonar
wato ka dada wajen 25 kenan hantsin shanu 25 haka.
Da biyar, binda nake so a sani gonan nan tamu ce. Mun yi shekara ya kai 20 baya zuwa 30 ana shari'a akan gonan nan. Kuma a kowane mataki na shari'a da ake bi, mu ne muke cin nasara akan shari'a. Mataki na farko dai an sha gonan nan. Noman gargajiya da shari'a na gargajiya an sha gonan nan. Abin da ake nufi da shan gonan shine
akwai shari'a da za a ake yin shi a gargajiye. Za a ibi kasa da wanjan bangaren da wannan kasan, kasan cikin gonan da a tafi sakiyan cikin gonan ne, a je a ibi kasan a baku ku sha, a dama shi da ruwa sai a baku ku sha. Wanda gonan ba nashi ba mutuwa zai yi.
To saboda haka
da kan sha gonan kuma ba wanda ya mutu daga cikin su.
Eh amma ku waɗanda suka taba mutuwa kenan.
Eh to da can baya baran san ko akwai wanda su, amma su baban mu ne da suka sha ba su mutu ba.
Me ya faru ne? Wasu ne suka zo suka ce suna gonar tasu ce, ko ya aka kuka fara rikicin nan da har kuka je kotu?
Wato akwai wani dottijo a garin Fadunan Kudin shine yake addasa rikicin. Abin da yake faruwa shine wasu ne masu suna Ahmadu Sabo, su ne suke zuwa mana cikin gonan suke cewa gonan nasu ne, sun suka kai karar mu kotu. Ya kai so uku kenan suke kai karar mu kotu. Idan suka kai karar mu kotu kuma duk mu ne muke cin nasara akan shari'a.
Menene alakar ku da su waɗannan mutanen da kuke shari'a da su?
Alakar mu da su shine a history da aka bani cewa baban su ya girma ne a cikin gidan su babana. Da lokacin zaman da akwai kakar mu mace ce, to su shi Ahmadu Sabon ya girma ne a cikin gidan su babana. Da ya girma a cikin gidan su babana a lokacin shine ya dan manyanta, to shine sai aka bar mishi su gonake, su akwai su su yake kula da su da shanayen cikin gidan, saboda da in kakan mu yana da dan abun hannu, to shi yake kula da wayannan abubuwan. Iyayen mu kuma kanana ne su, to shine da aka bar mishi wannan abun, ka san da akwai zamantakewa mai kyau. Da aka bar mishi wayannan abubuwan sai maganan gona ya zo, sai kanya rasu, sai ya gaya wa yaran shi akan wannan gona fa nashi ne. To babana kuma baban shi ya gaya mishi akan gonan shi wuri kaza ne, ya nuna mishi gonan kan yana da gona a fannin kuɗi. To shi baban mu da kakan mu kenan da ya zo da su, a sai ya gaya wa dan shi baban mu kenan cewa ga gonan shi a wuri kaza, ya je ya taka mishi gonan duka. To su yaran Ahmadu Sabo wanda muke shari'a da su yanzu, da suka taso sai suka shigar da karan baban mu kotu cewa ai gonan su ne, sai aka so mai shari'a. To kowane matakin shari'a duk da aka yi dai, shi baban mu ce shi yake cin nasara akan shari'a. To shine abin da yake faruwa idan muka yi shari'a da su, sai su dawo su yi ta neman rikici da mu akan gonan. Kowane yin shari'a idan aka ba mu, sai su zo su yi ta kokkona mana amfani akan gonan, su yi ta barazana da rayuwar mu.
Wato duk da ana tafiya kotu kuna ci gaba da noma gonan kenan?
Eh muke noma gonan tun da muka shoma shari'a har zuwa yau mu muke noma gonan.
Zuwa ina da ina kotu kamar guda nawa kuka je zuwa yanzu a kan wannan gonan?
Mun je kotu ya kai na hudu kenan yanzu muke. Muna na biyar ma ne, muna kotu na biyar ne, don an yi shi a upper area court.
A Billiri?
A Billiri. Daga area court zuwa upper area court. Daga upper area court sai aka je high court na Gombe kenan. Duka mu muke cin nasara kan shari'a. Sannan yanzu da aka gama a high court, sai suka sake yin appeal zuwa a court of appeal. To daga court of appeal ne aka ce shari'an da kotun kasa ta yi da high court ta yi ba daidai ba, sai suka sai mu muka ɗaukaka kara yanzu zuwa supreme court.
Oh, abun ya iso har nan Abuja kenan? Ku yanzu kuna nan a supreme court a Abuja?
Muna supreme court a Abuja.
A ɗaya ɓangaren kuma, kamar yadda aka ji Samuel ya ambaci Abu Ahmadu Sabo a matsayin wanda ke jagorantar ɓangaren da ake zargi, ya musanta wannan ikirari na Samuel a wannan tattaunawar da shirin ya yi da shi.
Eto, yanzu akan sanin kan gonan shi ne mun je a farko an ba mu gonan da a court. To da aka ba mu gonan a court, alkali ya ta after 2 months sai suka dawo da wani kuma suka ce wancan abin nan ba mai kyau ba. Muka an taba ba da court order guda biyu ne, muka je gonan da sun suka invading gonan da rikici da dai sai anybody je da go to give it all ma da tsoro ka yan da at the end sai royal mu suke kasa ce to mun kara gaba, muka ce sai su kira to to kira ko mallaka mana da gonan gaba daya. To not to say hadin kin ma suna kan intimidate namu. To ni dai so yayi je sun kai wa marayin to ba fita sorry ko to ka ba mu mallaka gaba daya. Eh to ce ko to ba fita mallaka mana gonan. Idan mallaka mana gonan suka ci amfani su za su yi ne, suka cire lafiyin shi kenan ba. Sai kuma jishe suka fara shigan gonan kuma ga mallaka daga kotu fil wai sun magana zuwa Supreme Court. To mu kuma kace muna da mallaka hannun mu, abinda muke da su yanzu kenan kenan, gonan kam an mallakar mana. To ba mu san me suke nema ba, suna yin tunbiri namu just as a just fiction, suna kawo differences, sun kawo mutane kusan mutane 3 times suna invading zuwa gonan fannin gudun different people kuma da weapons. Yan kauye they can testify, in kauye ne ma suka kori mutane.
Abunda suka faɗa min cewa wannan case yana Supreme Court a halin yanzu, haka ne? To tunda yana Supreme Court yanzu, kuma kuna nan kun dage cewa kotu ta sake mallaka muku gonan ki nan?
Sun suka ta Supreme Court ai.
Yawa yi kun su ne suka yi appeal zuwa Supreme Court?
Muna da mallaka na Court of Appeal.
To na gane, yanzu ana jiran a gama hukunci a Supreme Court kenan. Abuwa Modu, a matsayinka na pasto, abinda suka faɗa su ne ku ne kuke ɗaukan makamai kuna neman ku kashe su a gonan, ba su ba ne? A tsakaninka da Allah, ya gaskiyar maganan take, waye kiwo wani ɗan uwansa barazana?
Gaskiya ɗaya ne, yadda kake faɗa kan nan da Allah na ji mu, ko ba gaskiya ba? Ba mu taɓa ɗaukan makamai mu kasar da mutanen ba. Su yi kawai suna zuwa suna intimidate mu. Mu kuma muna avoiding, that is the truth.
To a taƙaice, Abu Ahmadu, faɗa mana menene hujjar ku ko hujjar ka ta mallakar cewa gonan nan taku ce ba ta su Samuel Bilal ba?
To gonan nan dai ba nasu ba, saboda gonan nan gada ne a gun iyayenmu, kakanninmu, kuma muna da all witnesses, all round witnesses guda hudu gaba ɗaya.
Masu sauraro, a nan shirin zai ja aya, kamar yadda aka ji wannan takaddama ta daɗe ana yi, yanzu ta kai ga kotun koli. A saboda haka za mu jira domin dawowa tare da bayyana muku ɓangaren da ya nasara. Sai a biyo mako mai zuwa don jin wani sabon shirin. Yanzu a madadin Nasara da Mary Kaya daga nan birnin Washington DC, ni Sarfi Hashin Gumal ke cewa mu kasance lafiya.
Ta gaida Sarfilu Hashim Gumel, to sai dai kada kai nisa domin shirin mu na ƙarshe, wato labarai a takaice.
To a takaice, Murtala, jiya Lahadi, ministan tsaron ƙasar China ya kare matakin jirgin ruwan yakin China da ya sha gaban jiragen ruwan yaki na Amurka da Canada yayin da suke tafiya ta mashigin tegun Taiwan. Yana mai cewa ratsawa jiragen ruwan ƙasashen yammacin Turai kan 'yancin zirga-zirga jiragen ruwa wata tsokana ce ga ƙasar China. Amurka da Canada sun gudanar da wani atisayen haɗin gwiwa da suka bi ta mashigin Taiwan a ranar Asabar, yayin da wani jirgin ruwan yaƙi na ƙasar China ya je dab da jirgin Amurka kimanin mita 140 cikin yanayi da bai dace ba, a cewar rundunar sojin Amurka ta yankin Indo-Pacific. 'Yan sandan ƙasar Rasha sun kawo masu zanga-zanga 109 da suka fito kan tituna jiya Lahadi don bikin cika shekaru 47 da haihuwar fitinin ɗan adawar ƙasar Alexei Navalny, kamar yadda wata ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama da kafofin yaɗa labarai mai zaman kanta ta OVD Info ta bayyana. Navalny dai yana ɗaure sama da shekaru 11 a haɗi sakamakon zamba da kuma raina kotu bisa zargin da ake masa na yaudara da ya ce wai an yi masa maguɗi. An ci gaba da gwamza faɗa a yankuna da dama na birnin Khartoum jiya Lahadi, kamar yadda mazauna babban birnin ƙasar Sudan suka sanar kwana guda da ƙare wayar jijiyar ya tsagaita wuta da aka cimma tsakanin ɓangarorin soja da Saudiya da Amurka suka kulla. Tun ranar 22 ga watan Mayu ne dai aka fara tsagaita wutar da ya ƙare a yammacin ranar Asabar, ya ɗan kwantar da faɗan kaɗan kuma ya ba da damar isar da kayan jin ƙai. Amma kamar yadda aka yi takaitar jiniyar da aka yi a baya, tattaunawa tsawaita adadin tsagaita wutar ya ruguje a ranar Juma'a.
To masu saurare, a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma can an jima kaɗan da hantsi wato ƙarfe 8 na safe agogon Najeriya da Nijar, ƙarfe 7 agogon GMT da Ghana, za mu sake dawowa da wani shirin. Kada a manta a kodayaushe za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu a madadin Sarafilu Hashim Gumel da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Dadi Balawe da ya tsara shirin ya kuma ba da umarni da ma injiniyar mu ta yanzu. Murtala Faruk Sanyin na ke muku fatan alkhairi, ma'assalam.